Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Ahmad Hafiz Baballe ne tare da Maryam Dauda. Sauran abokanan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. Yau Alhamis 11 ga watan Maris na shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Maryam da kanin labarai.
Majalisar Wakilan Amurka ta zartar da kudirin shugaba Joe Biden na dala trillion 1.9 don tallafin coronavirus da zammarta da kuma da tattalin arzikin Amurkawa da masana'antu. Haka kuma a jiya Laraba, Majalisar Dattawan Amurka ta amince da Merrick Garland a matsayin Attorney General na Amurka. Jami'an tsaron Myanmar sun kai samami a wata unguwa da ke Yangon a jiya Laraba, inda ma'aikatan hanyar jiragen kasa da kiyajin aiki suke gangani.
Kanin labarin kenan. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa jamhuriyar Niger hukumar yaki da cin hanci ta ba da sanarwar goma kudin kudaden haraji da suka makale a hannun wasu kamfanoni da 'yan kasuwar kasar da aka ke zubawa a asusun gwamnati.
Sama da miliyan 2,000 na sefa ne hukumar ta halsiya ta ce ta yi nasarar karbowa daga hannun waɗanda suka yi marsisi akan kudaden harajin fitan kaya da makamantansu.
Sannan za ku ji cewa gwamnan jihar Kaduna Malam Nasir El Rufai ya sake jaddada matsayar gwamnatinsa akan hana bara a fadin jihar.
Zan iya fito da mutane 100 a garin nan da suka yi haddin Qur'ani ba su taɓa yin bara ba. To dan me mutum zai ce mana sai an yi bara? Ba mu yadda ba. In kana son kai wannan ka je wata jiha. In har kana jihar Kaduna, wallahi tallahi za mu kama ka, za mu hukunta ka, kuma za mu kwace yaran, za mu maida su wurin iyayensu, domin haka addini yace, haka doka tace.
Za ku ji martanin da malaman zangaya suka yi. Kamar kowace rana Alhamis, yau ma muna tafa da shirin domin iyali wanda Alheri Grace Abdi ke gabatarwa. Amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Majalisar Wakilan Amurka ta zartar da kudirin shugaba Joe Biden na dala trillion 1.9 don tallafin coronavirus da zammarta da kuma da tattalin arzikin Amurkawa da masana'antu. Wannan ita ce babban nasara da shugaban ya samu a majalisar tun bayan da ya kama aiki. Yanzu kudirin zai je gaban shugaba Biden, wanda zai sanya masa hannu don ya zama doka a gobe Juma'a, a cewar mai magana da yawun fadar White House Jen Psaki. Haka kuma majalisar wakilan Amurka ta amince da tallafin kasashen waje na dala biliyan 11 a zaman wani bangaren kudaden tallafin Amurkawa na dala trillion 1.9. Wannan matakin shine mafarin martanin da Amurka ta dauka na yaki da annobar coronavirus na kasa da kasa, abinda wani tsohon jami'in bada agaji ya fada wa 'yan majalisar kenan. Har yanzu akwai gibi a cewar Rajiv Shah, tsohon jami'in cibiyar raya kasashe, wanda a yanzu kuma shine shugaban gidauniyar Rockefeller a lokacin zaman kwamitin a jiya Laraba. Ya kara da cewa dan Amurka ta iya jagoranta kasashen duniya wajen cike wannan giban, ta yiwu akwai bukatar dukanmu mu kara yin hobbasa don tattaro abokan hulɗa ta hanyar bankin duniya da bankin bada lamani da kuma sauran hukumomi da zamu iya fada a ji. Kwararru sun yi kokarin ganin kudin tallafin na Amurkawa ya kunshi dala biliyan 20 ta bangaren agajin da za a ba kasashen waje. A gefe guda kuma a jiya Laraba, majalisar dattawan Amurka ta amince da Merrick Garland a matsayin Attorney General na Amurka. Garland dai alkalin kotun daukaka kara na tarayya ne kuma tsohon jami'in ma'aikatar shari'a, wanda a shekarar 2016 aka zabe shi dan aiki a kotun kolin Amurka amma 'yan Republicans suka hana. Garland dan shekara 68 kwararren lauya ne kuma mai bincike akan manyan laifuka. An tabbatar da shi mukamin Attorney General a cikin sauki, ɗaya daga cikin muhimman mukamai a gwamnatin Biden, wanda kuri'u 70 suka amince da nadan, 30 kuma suka yi akasan haka a majalisar. Dukan waɗanda ba su amince da nadan ba 'yan Republican ne, ciki har da Ted Cruz da Josh Hawley. Karin girman da Garland ya samu a ma'aikatar shari'ar kasar, ana taron zai kai ga sauya muhimman manufofi akan shari'ar manyan laifuka a ƙarƙashin gwamnatin Biden, kama daga yiwuwar hana hukuncin kisa a matakin gwamnatin tarayya da aka koma yi a ƙarƙashin gwamnatin tsohon shugaba Donald Trump, zuwa binciken kwakwaf a rundunonin 'yan sanda da ake zargi da saɓa haƙƙoƙin al'umma.
An jima kaɗan Maryam Dauda za ta sake shigowa da cigaban labarin duniya kashi na biyu, amma kafin nan bari mu leƙa a ɓangaren rahotanninmu. A jamhuriyar Nijar, hukumar yaƙi da cin hanci ta Halsiya ta ba da sanarwar karɓo maƙudan kuɗaɗen haraji da suka makale a hannun wasu kamfanoni da 'yan kasuwar ƙasar da waɗanda aka yi rubda ciki a kansu a maimakon a zuba asusun gwamnati. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sule Mumin Barma ya aiko mana ƙarin bayani.
Sama da miliyan 2000 na sefa ne hukumar ta Halsiya ta ce ta yi nasarar karɓowa daga hannun waɗanda suka yi marsisi akan kuɗaɗen harajin fidon kaya da makamantansu, kamar yadda shugabannin hukumar suka bayyana a ganawarsu da manema labarai. Kaftan Sama'ila Alhaji Isu shine shugaban sashen kula da bincike a hukumar yaƙi da cin hanci.
Bincike ne wanda ya shafi rayuwar fiskal, kuɗaɗen haraji ba. Na biyu kuma kuɗaɗen ne wanda bai shafi haraji ba a wanda ya kamata a zuba a cikin rezerve bilkiwa. Na uku kuma ya shafi kamar bincike wanda ake yi a nan a Yamai wanda ya shafi kamar kuɗin da ya kamata a zuba idan an yi kamar an auna kayayyaki a duwan kasar ba. Kuɗin da yanzu da muka yi lissafi sun kai wajen miliyar guda 2.3.
Hukumar ta yaba wa takwarorinta na wasu ƙasashen yammacin Afirka saboda gudunmuwar da suka bayar wajen gudanar da wannan bincike da ya shafi abubuwan da suka wakana tsakanin shekarar 2018 zuwa 2020, kamar yadda kwamishina Ibrahim Aliyu Sanda ya bayyana.
A dukkan wannan binciken kaya da suke hutawa ko daga wani kotonu wani lome da ake cewa za a kawo nan da basu iso ba, ko wanda aka ce za su wasu ratsa kasan musu wuce da basu biyo ba, mun samu tallafi ga ƙungiyoyin cin hanci da rashawa na ƙasashe makwabtanmu kamar Benin, Togo da Burkina Faso. Yana nan ga muna son mu bayyana musu shi ma godiyarmu da suka kama mana bisikan wanga aikin.
Yanzu haka wasu jami'an hukumar ta Halsiya sun kaddamar da bincike ba sani ba sabo a wasu daga cikin ma'aikatan ministoci akalla 8 da nufin tantance wainar da aka toya a tsawon shekaru a ci gaba da farautar mahandama dukiyar ƙasa, in ji daraktan yaɗa labaranta Mutare Attau.
A litinin wannan ma da ta huce da ya ja an tura ma'aikatan Halsiya cikin ministar ma'aikatocin gwamnati guda 8 sun fara aiki tukuru. Doka ta ce dole ka bada kai, dole ka saurari mutane, kuma akwai abin da ke bisa kanka, dole kai bayani. Da ka zo Halsiya ka san ba wani za a zawa bane a nemi ai wani tiri ko ai wani cikin hanci ko wani rashawa. Da ka kalla masu aiki Halsiya saboda zababbu ne cikin zababbu, alhamdulillah.
Baya ga batun kwato kuɗaɗe daga hannun masu kewayewa hanyoyin biyan haraji da haɗin kan wasu ɓargurbin ma'aikata da waɗanda ke karkata akalar dukiyar ƙasa, hukumar Halsiya ta sha alwashin ci gaba da bin diddigi don ganin an gurfanar da su a gaban kuliya. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mumuni Barma da wannan rahoton, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Maryam Dauda ta dawo da labaran duniya kashi na biyu.
Jama'an tsaron Myanmar sun kai samami a wata unguwa da ke Yangon a jiya Laraba, inda ma'aikatan hanyar jiragen ƙasa da ke yajin aiki suke gangani, yayin da zanga-zangar nuna ƙin jinin gwamnatin sojan ƙasar ta shiga kwana 36 a jere. Ma'aikatan da ke yajin aiki tare da wasu ma'aikatan gwamnati sun jagoranci gangamin nuna ƙin amincewa da gwamnatin sojan, wacce ta fara mulki ranar 1 ga watan Fabrairu bayan da sojoji suka yi wa gwamnatin farar hular ƙasar juyin mulki, suka kuma tsare shugabar ƙasar Aung San Suu Kyi da wasu manyan jami'an gwamnatinta. Ma'aikatan hanyar jiragen ƙasar sun haɗe daga manyan ƙungiyoyin ma'aikata tara a Myanmar don yin yajin aiki a ranar Litinin don nuna goyon bayansu ga zanga-zangar nuna rashin jin daɗin juyin mulkin da kuma hurawa gwamnatin sojan wuta. jami'an sojan dai sun yi ikirarin cewa an tafka magudi a zaben da aka yi a watan Nuwamban da ya gabata wanda jam'iyyar NLD ta lashe a matsayin dalilin su na yin juyin mulkin zarge-zargen da hukumar Myanmar ta musanta a halin da ake ciki gwamnatin Amurka ta sanya takunkumi akan Aung Kyaw Htun da Kyaw Soe Rittaekmun manyan ƴaƴan babban komandan sojan Myanmar da ke mulkin kasar Min Aung Hlaing Baitul Mana Amurka da ta sanar da takunkumin a jiya Laraba ta zargi Min Aung Hlaing da jagorantar waɗanda suka hanbarar da zababbiyar gwamnatin farar hular ta Myanmar Amurka ta sanya kungiyoyin masu tsauran ra'ayin addinin Islama biyu a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo da Mozambique a matsayin kungiyoyin 'yan ta'addan kasashen waje bisa zarge-zargen alaka da kungiyar IS Dakaran Allied Democratic Force da ake kira ADF a takaici a Congo da shugabansu Seka Musa Baluku da kungiyar Ahlus Sunna wal Jama'a da ake kira ASWJ a takaici ta Mozambique da shugabanta Abu Yasir Hassan har da su a sunayen 'yan ta'addan na duniya Matakin ya hana mambobin kungiyoyin zuwa Amurka ya kuma sanya takunkumi kan duk wata dukiyar su dake da alaka da Amurka da hana Amurkawa yin wata hulɗar kasuwanci da su kuma laifi ne wani ya ba su kayan aiki ko taimako a gwagwarmayar su Amurka ta yi wa kungiyoyin lakabi da ISIS DRC da ISIS Mozambique ISIS shine sunan ƴan kungiyar ta Islamic State a takaice
A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Najeriya har yanzu dai maganar da fitar da almajiranci a jihar Kaduna ta ci gaba da daukar hankali saboda gwamnati ta dage kan cewa duk malamin da ya kawo almajirai Kaduna za a kama shi amma malaman makarantun tsangaya sun ce hakan ya saba wa matsayin da aka cimma a farko daga Kaduna ga rahoton da wakilinmu Isa Lawal Ikare ya aika mana
amma dai gwamnatin jihar Kaduna ta kafa kwamiti na musamman domin tattara almajirai da kuma maida su gidajen iyayensu wanda kwamitin ya dibe daruruwan almajirai a fadin jihar Kaduna ciki kuwa har da almajiran makarantar Sheikh Tahir Usman Bauchi gwamnatin jihar Kaduna Malam Nasiru Ahmad Rifa'i wanda ke amsa tambayoyin manema labaru a lokacin kaddamar da wani kwamitin kula da walwalar yara da kuma kare ƴancin su a jihar Kaduna Ya ce gwamnatin jihar Kaduna na nan akan matsayin ta cewa ta riga ta hana almajiranci a fadin jihar baki daya.
Mu a ganin mu almajirci wani hanya ne na take hakkin yara. Duk wanda yace zai dauko yara ya raba shi da iyayensu ya zo da su wai Kaduna almajirci zamu kama shi zamu dauki yaran mu mayar da su wurin iyayensu domin hakki ne kan iyayensu su lura da iyayensu ba su ba wani ya lura da su ba. Bara ne ba maso kuma bara ba musulunci bane bara ba addini bane bara ba cikin al'adun mu sai su ce a'a ba san karatu Qur'ani da bara ne kawai za a yi karatun Qur'ani mu da muka yi karatun Qur'ani mun yi bara ne zan iya fito da mutane 100 a garin nan da suka yi haddin Qur'ani ba su taba yin bara ba to dan me mutum zai ce mana sai an yi bara ba mu yadda ba in kana son kai wannan ka je wata jiha in har kana jihar Kaduna wallahi tallahi za mu kama ka za mu hukunta ka kuma za mu kwace yaran za mu maida su wurin iyayensu domin haka addini yace haka doka tace
wannan jaddada matsaya na gwamnatin jihar Kaduna kan dakatar da almajirancin da gwamnatin jihar Kaduna yayi da baki shi dai ya jawo hankalin malaman makarantun tsangaya na jihar Kaduna da suka ce ba dai wannan ce matsayin da suka samu da gwamnatin ba Gwani Suleiman Idris mai zube shine shugaban wannan kungiya
wannan duk abin da mutum baya so zai iya kawo wani abu dan ya fake da shi ya ga cewa ya jingina shi da shi dan ya samu karbuwa a wurin wanda ba su san abin amma mu bamu ga cewa yaran da ake take hakkin su ba illa iyaka makarantun tsangayo mun sha fada ilmantar da yara ake karatu alqur'ani kuma da tarbiya duk wanda ya makarantun tsangaya ya fito za ka ga yanayin ladabin shi da tarbiyan shi ya fita daban amma duk wanda yake zamto yana adawa da irin wannan karantu komai yana iya kirkira ya fada dan ganin cewa sai an danganta mutane wasu abubuwa na aibu kafin a samu karbon yanda za a ga cewa an kawo karshen shi kullum muna fada cewa mu yan jihar Kaduna ne kuma doka ta ba mu dama
babban magana da gwamnati magana karatu alkur'ani ne ce dole ne sai an yi bara
ko wannan mun tattaura wannan batun da speaker din mun ce muna da tsare-tsare sun ba mu bill akalla mun kai wurin wata biyu zuwa uku kuma akwai abubuwan da muka canza wanda iyayen yara za su shigo shi wanda suke bada daliban su don a karantar da su alkur'ani har su haddace shi kuma har su rubuta shi duka wannan tsare-tsaren mun yi su akai idan har baran ne suka ce ba su sai gashi kuma sun fito da irin wannan to dama ana neman wata kafa ne wanda suke so a ga cewa an fake da shi an aiwatar da kowane irin abin da za a aiwatar akai
tun bayan kaddamar da kwamitin mai da almajirai garuruwan su da gwamnatin jihar Kaduna ta yi dai aka fara wasan buya tsakanin almajirai da ƴaƴan wannan kwamiti amma dai duk da haka kwamitin ya kama almajirai da dama Isa Lawal Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya
a gaida Isa Lawal Ikara
Manuniya
Shirin Manuniya sabon shiri ne na muryar Amurka da zai rinka tattauna batutuwa na siyasa da maganar shugabanci a ƙasa baki daya.
Ni ina cikin waɗanda suke kira ga shi Malam Muhammadu Buhari matsawar ya san ba zai iya yin abin da ya kamata ba to ya sauka daga mulki.
Shirin Manuniya zai nuni akan badali da badakalar da ake gani a gwamnatance.
Ƙasar nan ta talauce ba dan komai ba saboda ba a taɓa sata kuɗaɗen al'umma tunda muka sani a tarihin Najeriya kamar wannan lokacin.
Shirin Manuniya ma zai rinka waiwayi.
Ba shi yasa ba mu muka ce gwamnati ita ce babban boko haram
ku kasance da sashen Hausa na muryar Amurka a duk ranar Juma'a da karfe 6 na safiya don jin wannan sabon shiri na Manuniya
kada amanta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16:25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na yanar gizo a boahausa.com ko sashen hausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba
ya Allah ya Allah na duka Allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka waiwa ku jama ha tambaya ni ke da ku jama ha tambaya ni ke da
masu sauraron assalamu alaikum barkamu da asuba alheri ga sadu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya A ci gaba da tattaunawa kan matakan da mata za su iya dauka domin cimma burin su na dafin madafin iko. Yau bakin da muka gayyata sun zayyana waɗansu kurakurai da su matan kansu ke yi da suke ganin ya kamata a yi karatun tanasu idan ana so a kwashe da mara. Bakin namu dai har ma yau sune shugabar gamayyar kungiyoyin mata ta Najeriya Madam Glory Laraba Shuda da Hajiya Balaraba Muhammad shugabar kungiyar matan Fulani babban birnin tarayya Abuja. Da kuma Hajiya Sa'adatu Ahmed Bustani mazauniyar birnin tarayya Abuja ga jagorar tattaunawar Madina Dauda
malam zo hujanki Balaraba menene shawararki ga namu shugabannin dake cewa kullun a'a mace dai bai kamata a jita ba ko a ganta gaba ɗaya ma wurin zaman ta gida kawai to gashi yanzu kuna cewa su fito su shiga siyasa za ku mara musu baya
ni shawaran da zan yi ko kuma kalubale zan yi
kina fa cewa Babu Buhari ma ya muku alƙawarin zai baku bai bada
ai shine yanzu abin da nake so in faɗa din shine wannan kaso 35 din nan a bamu kuma sai an bamu ba da ƙarfi ba amma cikin hikima zamu ai mu mata ne su ma sun manta ne cewa mu ma mun iya ai duk mace indai kana da miji ka san yadda zaka yi ka samu naira 100,000 a hannun shi ko baya kyauta zai maka saboda haka wannan system din zamu dauka yanzu a Najeriya ba fada bane ba yaki bane ai kayan mu ne shi kan Buhari ai tunda ya alkawari shi ne cikawa ne zai cika su dai waɗanda suke nema su dakile din to su ji tsoron Allah su ma fa suna da ƴaƴa mata kuma babu mamaki bayan ransu kuma sai kuma a zo a daga wasu bayan an daga su za su fito daga kabari ne zo su ce a'a sannan kuma abin da nake so ki sani Hajiya Madina duk wani posta yake ga gani na sai da sabulu ko jambaki mata ake sawa eh saboda an ga eh
mu ne ƴan kwalliya
ba mu ne ƴan kwalliya ba mu ne aka rena wayo dai saboda an rena mana wayo in ba in gaskiya ne yanzu maza competition ake yi da su na girki ana ba su miliyan 5 go me yasa suka yi competition din in haka ne to mu ma yanzu zamu hana su fitowa su daina fitowa ana sa musu poster suna tallan sabulu ma company Omo riga mace ta fito indai ta san tana da baki ta tabbatar da zata iya muna nan ne na yi kalubalanta ta fito zamu mara mata baya dole ne mace a bacce ta yi abin da lokaci yazo da shi
ba wai ma da dukan ku nan shugabanni ne kuma mata ne ku
duk wanda ya samu kansa a wajen nan zamu mara mishi baya ko wane ne mu kuna fada ko kece kika fito mu ne ragoma goma nan shi zamu sa a dashi tunda mun ji dadi gani ga shugaban mu na mata baki ɗaya na Najeriya ta je ta kafa wannan a dashi a kira asusu ana bude account a kira mu the local government the ward mu zamu bi in Allah ya yarda a dinga kiran taro za a sha mamaki su dai mara su zauna kar fa su bari fa idan mata suka kwace wannan guri wallahi tallahi dai su zama ƴan kora
to shawara ki ta karshe shawara na ta karshe ina son ba wa madam shawara kan cewa da Allah ta dinka yi organization din wani committee haka da za a rinka dan meeting haka nan ko da su dai a wata biyu ko a wata uku haka nan ai invite ma ba har daga makwabta ba wai sai nan cikin Abuja ba har da makwabta wanda suke nesa ma kusa zo ko da su biyu ko su uku a shekara haka mu kuma nan da mun na Abuja a rinka yin ko da wata biyu haka ko uku haka nan ana haduwa ana tattaunawa ana sanin me ake ciki haka kuma ya kamata mu hadu mu rinka zama a san matsalan a'a ko wata tana da matsala a'a wannan tana cikin wani damuwa ka ne ragon mu goma 20 20 a tara a rinka taimakawa wanda suke can cikin irin surga da dan wasu wurare haka nan a samu wannan shi ma ƙari ci gaba ne insha Allah rabbil alamin
to wurin da aka ke ma ke ce gaba ɗaya zaki rufe mana shirin bari mu ji shawarar ki ta ƙarshe
wallahi na ji dadin wannan taron da muka yi yau kuma in na bar yanzu muka gama wannan abin zan bata kadina ita ma an bata karbina su mu fara muna meeting mu hadu mu sanin da zamu yi don muna kokarin abin nan kin san mata kowa yana son ya zama shine shugaban kansa kowa yana da kungiya kanana kishi ya hana mu zo mu hada hannu tare mu yi magana da murya daya problem da muke da shi a mata kenan ita ce kadai wace ce wannan matan kaza shine problem din mu bari mu baki example din ita Juma'i Al-Hassan lokacin da nake takarar president wannan kujerun wallahi matan nan ta tsaya daga karfe 10 na yam na safe har washe garin Sunday muna election ta tsaya mun kuma lokacin kin san tana da kafan tana ciwo wallahi matan nan ko ta je ta fita daga wajen ta je wani wuri ko ta ce bari ta je ta ci abinci a'a nan ta tsaya ta ce wannan ba za a yi rigin ba ita za ta tsaya da kafan ta ta yi support da ita da volunteering da Hajji Sani haka suka tsaya mun suka yi supporting ma ita kuma first lady tana nan kuma tana supporting daga villa saboda irin support din nan muka samu wallahi mace za ta zarce ta zama kome take so shi yasa na ji dadin maganar da tayi tace mu fara meeting zauna mu yi planning abin da muke so mu yi mu ana da bank ina ji akwai bank na mata da suke da shi amma ban san kanshi ba I don't know wanda suke running din shi amma we can start our own kaman tantan
asusu dan suka ce a bude
wallahi asusu din zai taimako the last time mun kira duk aspirants muka kira su women center ni na kira su da goyon bayan first lady din mu muka kuma including women in politics muka yi taro din nan mata suka zo daga ko ina a Najeriya ina da list din su mata da suka fito takara suna fa da yawa suka zo daga ko ina muka yi meeting aka kira baba Buhari ya zo president shi ma ya zo wajen yayi magana shugaban APC Adams Osomani ya zo da shugabannin different political parties ba wai an yi na wani political party bane suka ba mu promise wai za a ba mata amma kin ga abin da ya faru mata da yawa sun biya kudin su sun an cinye kudin su ba a ba su ba a primary aka kore su da duwatsu da sauransu duk suka kasa volunteering ta kashe kudi ta je da primaries amma ina haka ya zama a ko ina wasu ma an ba su aka zo aka same su aka ce an yi withdrawing so irin wannan abin ne
wannan asusun naku in kuka bude shi misali kuka tara kuɗi shi da wannan kuɗin za ku rika amfani da shi wajen taimakawa waɗanda suka fito takara kenan
za su sai form in suka sai form za a yi posters za a yi menene muna da kuma development partners da suke training din su muka yi musu letter za a yi musu training aka yi musu training su ma suna bada dan kuɗi su ce to gashi na aspirant mu ma sai mu taimaka aka taimaka muka zaba mata kuma su zauna su ce muka zabi mutum daya a ce okay it's okay ba wai a zabi mutum daya ba wannan ya ce ban yadda ba wani mutum goma su fito muka zabi mutum daya aka zauna aka yi muka yi namu primary din na mata aka ce to gashi nan Madina ne muke so to ya zama Madina din ne kada tashi a ce ga Gloria nan ta fito ga Balaraba ta fito ga Hajiya ta fito kaza kaza su ce su bu su yarda ba in muka samu muka yi wannan wallahi za mu samu nasara so ni ina roƙon mata da Allah mu manta da ko wane ne kin fi wannan kyau kin fi wannan sa kaya kin fi wannan kudi kin fi wannan menene duk mu manta da shi mu zo mu hada hannu mu taru lokacin siyasa ya zo mu nemi wanda suke so wanda suke da zuciyar yin siyasa din nan mara mutu baya
to da fata mata sun amfana da wannan mukalla da zai kai ga cimma gurin su na bada gudunmuwa ga harkokin mulki da ci gaban kasa Nan kuma za mu sallama da bakin namu shugabar kungiyar gamayyar mata a Najeriya Madam Gloria Laraba Shoda da Hajiya Balaraba Muhammad shugabar kungiyar mata Fulani ta babban birnin tarayya Abuja da kuma Hajiya Sa'adatu Ahmed Bustani mazauniyar birnin tarayya Abuja yanzu a madadin su duka da wakilinmu Madina Dauda da ta bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Tubahiro Didune daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa kada ku manta kuna iya sake sauraron wannan tattaunawa baki ɗayanta da kuma sauran batutuwa da muke gabatarwa a wannan shiri a shafin mu na internet voahausa.com idan kuka matsa shirye-shiryen mu da alheri
kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya sune sarakan duniya komi dan su
to madalla
sauran VOA kwarai ba shakka duk inda ka jan ambaci zaure to magana ce ta dattaku
shi zaman lafiya ba soja ke kawo zaman lafiya ba al'umma ke kawo zaman lafiya da shugabanninsu
a zaure dattawa ke maganar gyara
su ɗan sanda na ƙasar nan kowa ya sani suna rawa gani a wuraren da aka kai suna aiki
korafi daga bakin masu korafi
idan an zo a zabe a siyasance lokacin zabe maza ƴan uwanmu sai su zauna suna ta discourage suna hana a zabe mu
shi yasa a zauren VOA ƴan ƙasa ke iya faɗin ra'ayoyinsu da albarkacin bakinsu
mu dai ƴan shi'a ne kuma shi'a za mu yi shi'a ko maka zaba ba kuma wanda yake hana mu
shawara daga bakin masu shawara
waɗanda za su fito su shiga harkar siyasa gwagwarmaya na jama'a cikin mata to dole ne nazari da zancen ilimi
sauran VOA wanda abokiyar kare kai narku ni Madina Dauda ke jagoranta
to madalla kafin mu karkare shirin namu ga labaran duniya amma fa takeice
Majalisar Wakilan Amurka ta zartar da kudirin shugaba Joe Biden na dala trillion 1.9 don tallafin coronavirus da zammarta da kuma da tattalin arzikin Amurkawa da masana'antu. Wannan ita ce babban nasara da shugaban ya samu a majalisar tun bayan da ya kama aiki. Yanzu kudirin zai je gaban shugaba Biden wanda zai sanya masa hannu don ya zama doka a gobe Juma'a a cewar mai magana da yawun fadar White House Jen Psaki. A gefe guda kuma a jiya Laraba majalisar dattawan Amurka ta amince da Merrick Garland a matsayin attorney general na Amurka Garland dai alƙalin kotun ɗaukaka ƙara na tarayya ne kuma tsohon jami'in ma'aikatar shari'a wanda a shekarar 2016 aka zabe shi don aiki a kotun kolin Amurka amma 'yan Republican suka hana Jama'a tsaron Myanmar sun kai samami a wata unguwa da ke Yangon a jiya Laraba inda ma'aikatan hanyar jiragen kasa da ke yajin aiki suke gangani yayin da zanga-zangar nuna kin jinin gwamnatin sojan kasar ta shiga kwana 36 a jere ma'aikatan da ke yajin aiki tare da wasu ma'aikatan gwamnati sun jagoranci gangamin nuna kin amincewa da gwamnatin soja wacce ta fara mulki ranar 1 ga watan Fabrairu bayan da sojoji suka yi wa gwamnatin farar hula kasar juyin mulki suka kuma tsare shugabar kasar Aung San Suu Kyi da wasu manyan jami'an gwamnatin ta Amurka ta sanya kungiyoyin masu tsauraran ra'ayin addinin Islama biyu a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo da Mozambique a matsayin kungiyoyin 'yan ta'addan kasashen waje bisa zarge-zargen alaka da kungiyar IS dakaran Allied Democratic Force da ake kira ADF a takaici a Congo da shugaban su Seka Musa Baluku da kungiyar Ahlus Sunna wal Jama'a da ake kira ASWJ a takaici ta Mozambique da shugabanta Abu Yasir Hassan har da su a sunayen 'yan ta'addan na duniya
to masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an jima da hanci misalin karfe 8 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato 7 kenan agogon Ghana za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Maryam Dauda da tsaya na gabatarwa sai kuma Chibahiro Jiyotune da ya bada umarni amma injiniyan mu ne yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.